Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu raron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da niya da kuma dalol sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Assalamu assalamu alaikum, barkanku da safiya. Yau Talata 9 ga watan Yulin shekara 2019. Sunana Sarfili Hashim Gumel tare da Daula Salim da ma sauran abokan aiki muke farin cikin ka muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai.
To Sarfili, hukumar sa ido kan harkokin nukiliya ta Majalisar Dinkin Duniya ta tabbatar cewa Iran ta zarce adadin da aka kayyade mata na inganta sinadarin uranium a ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliya da aka cimma a shekarar 2015. A jiya Litinin ne shugaban Amurka Donald Trump ya ce ba zai ƙara mu'amala da jakadan Burtaniya a Amurka ba, bayan da jakadan ya kwatanta Trump ɗin da dakiki matsoraci da kuma mara ƙwarewa. Jiya Litinin ne an zargi Jeffrey Epstein, wani hamshakin attajirin Amurka mai alaka da manyan 'yan siyasa da sauran sanannun mutane, da laifin kafa wata harka ta safarar mata karuwai baya ga lalata 'yan mata ƙanana.
To Allah ya kyauta, kanin labarin kenan aka ji. Cikin shirin za a ji cewa mabiya 100 kan Shi'a a Najeriya na ci gaba da fitowa domin nuna buƙatar su ta ganin an sako shugabansu domin abin da suka ce.
A bashi daman zuwa ya ga likitoci a kasashen waje, dama kuma ta gaggawa domin kada wani abin da bai cancanta ba ya biyo bayan wannan matsanancin hali da Sheikh Yakubu Azzarzaki yake ciki.
Haka kuma za mu kawo muku wata hira ta murya Amurka ta yi da gwamnan jihar Jigawa, wanda ya ce tilas ne a fara tunanin matakan tallafawa ƙananan hukumomi har su tsaya da kafafunsu. Sai kuma shirin tsaka mai wuya da Aliyu Mustafan Sakko ta zai kawo mana, amma duk waɗannan sai mun fara jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Daula Salim. Hukumar sa ido kan harkokin nukiliya ta Majalisar Dinkin Duniya ta tabbatar cewa Iran ta zarce adadin da aka kayyade mata na inganta sinadarin uranium a ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliya da aka cimma da ita a shekarar 2015. Hukumar ta sa ido din kan harkokin nukiliya ta faɗa a jiya Litinin cewa jami'anta sun tabbatar Iran ta zarce ingantarwa da aka kayyade mata na kashi 3.67 cikin 100 da zimmar hana kirkiro makaman nukiliya a madadin dage mata takunkumin nukiliya. Bata bayyana takamaiman adadin zarce iyakar da Iran ta yi ba. To amma kafar labarai ta AP ta ruwaito mai magana da yawun hukumar makaman nukiliya ta Iran na cewa Iran ta ce sinadarin uranium har zuwa kashi 4.5 cikin 100 zalla. Da safiyar jiya Litinin din ne, Iran ta ce akwai yiwuwar ta ci gaba da inganta uranium zuwa kashi 20 cikin 100. A jiya Litinin ne shugaban Amurka Donald Trump ya ce ba zai ƙara mu'amala da jakadan Burtaniya Amurka ba, bayan da jakadan ya kwatanta Trump ɗin da dakiki matsoraci kuma mara ƙwarewa, sannan gwamnatinsa kuma rikitacciya da babu kamarta. Ni ban ma san wannan jakadan ba, abinda Trump ya faɗa kenan game da jakada Kim da Rush. Ya ƙara da cewa to amma ba a ma san shi ba ko kula kuma ba a kulawa da shi a cikin Amurka. Yayin da muryar Amurka ta tambayi fadar White House ko sun rubuta wa ofishin jakadancin Burtaniya wasiƙar martani, sai fadar White House ta ce a tuntuɓi ma'aikatan harkokin wajen Amurka, wadda ita kuma ta ce a koma ga fadar White House ɗin. A halin da ake ciki kuma, ƙasar Burtaniya na ta faɗi tashin gano wanda ya kwarmata waɗannan saƙonnin harkokin diflomasiyya da Rasha, kama daga Washington zuwa ƙasar Ingila. Jiya Litinin an zargi Jeffrey Epstein, wani hamshakin attajirin Amurka mai alaka da manyan 'yan siyasa da sauran sanannun mutane, da laifin kafa wata harka ta safarar mata karuwai baya ga lalata 'yan mata ƙanana. A cikin tuhumar da ake yi wa Jeffrey, wani lauyan gwamnatin tarayya a New York, Geoffrey Berman ya zargi Epstein da biyan ƴan mata ɗaruruwan dala suna tube kayan jikinsu ko kuma wani bangaren jikinsu suna yi wa mutane tausa. Kuma hakan ayyuka ne na karuwanci da ke ƙara yawa a cikin katafaren gidansa da ke New York da kuma wurin shakatawarsa da ke gabar tekun Florida. Lawyer mai shigar da ƙara ya ce Epstein ya saba biyan kuɗaɗe ga waɗannan ƴan mata da yake bautar da su, waɗanda wasu cikin su ƴan shekaru 14 ake ɗaukar su aiki alhalin shekarunsu bai kai na aiki ba. Kuma yana take musu haƙoƙi tun daga shekarar 2005 zuwa shekarar 2006. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar 'yan bindigar Somalia ta Al-Shabab ta hallaka mutane 18 tun ranar Laraba, adadin da ba a saba ganin ƙungiyar ta kashe ba, wanda ke fuskantar matsin lamba daga hare-hare ta sama da Amurka ke kai mata. A ranar Lahadi ne 'yan bindigar suka kashe mutane 4 a garin Jamam da ke kudancin, bayan da alƙalin kotun Al-Shabab ya same su da laifi. Sun harba bindiga tare da kashe mutane 2 da ake zargin sojojin gwamnatin Somalia ne, da wata mata da ake zargi 'yar leken asirin kasar Kenya ce. 'Yan bindigar sun bayyana matar mai shekaru 20 da suna Iqra Abdi Adin. Hukumomin Afghanistan sun ce sun kama mutane 4 'yan ta'addan IS, ciki har da wani malamin jami'a a Kabul. Wannan kamar na zuwa ne a yayin da kwana-kwanan nan aka samu rahoto cewa wannan kungiyar ta'addanci ta gabas ta tsakiya ta sake haɓaka zuwa wata aba mai zama babban kalubalen tsaro ga sojojin da Amurka ke goya ma baya waɗanda ke ƙoƙarin takama Taliban birki. Hukumar leken asirin tsaron gida ta Afghanistan NDIS a takaici ta ce waɗanda ake zargin na samo wa IS mayaka tare da kuma shirya hare-haren ta'addanci a ciki da wajen birnin.
Daula Salim kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, 'yan kungiyar Shia almajiran Al-Zazzaki a Najeriya sun nuna matakar damuwa ga abin da suka ce tsananin rashin lafiyar jagoran nasu ke fama da ita, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Sale Shehu Ashakai aiko mana daga Abuja.
'Yan kungiyar 'yan uwa musulmi almajiran Ibrahim Al-Zazzagi sun kaddamar da sabuwar muzahara don neman gwamnatin Najeriya ta ba da dama don a kai malamin asibiti a ƙetare, don sun ce yana cikin tsananin rashin lafiya. Kakakin almajiran Al-Zazzagin a Abuja, Muhammad Ibrahim Gamawa, ya ce albarusan da aka harbi malamin a Disambar 2015 sun masa illar gaske.
Ba a ma kai shi koda wani asibiti da za a ce an fara dubawa abin ya fi ƙarfinsu ba. Ana ajiye shi a gida, yana fama da matsanancin ciwo. A bashi daman zuwa ya ga likitoci a kasashen waje, dama kuma ta gaggawa domin kada wani abin da bai cancanta ba ya biyo bayan wannan matsanancin hali da Sheikh Yakubu Al-Zarzaki yake ciki.
Ka ce jikin shi yayi tsanani, kai ka gana da shi ne kai da kanka?
Ɗansa ya je ya gana da shi shekaran jiya, kuma ya fudda takardar manema labarai, ya ce ya daɗe shi sana cikin baki yayi baki, bangaren haƙoransa ma suna baki sakamakon dashin da ya ci galaba a cikin jikinsa. Mutanen da ke son ƙasar nan ta ci gaba ta ɗore a bisa zama lafiya, to su gaggauta gaya ma shugaban kasa Muhammadu Buhari duk laifin mutum a kasar nan ana iya barin su je nemi lafiyansa. Saboda haka Malam Zakzaki yana buƙatar tafiya asibiti kasashen waje da gaggawan gaske kafin wani abu mummuna ya faru, wanda kuma idan ya faru gaskiya ba za a ji daɗin sa ba.
Likitocin nan sun ba ku wannan sakamako ne na bincike da suka yi?
Sun bada. Ana ta kokarin a sadu da alƙalin na jihar Kaduna, domin shi alƙalin da yake shari'an yanzu an sa shi cikin shari'o'in siyasa. Shi kuma alƙalin yana ta wasan ɓuya da mu, yace aje a ganshi yau a rasa shi, gobe a ganshi a rasa shi. Kuma ba za mu lamunta ba ga duk abin da zai faru da malam a bisa sakaci na gwamnatin Najeriya.
tunda aka kama Ezazzagin daga gidansa a Gillesu dake Zaria a 2015 jami'an tsaron Najeriya ke rike da shi duk da hukuncin da babbar kotun tarayya ta Abuja ta bada umarnin a sake shi. Lauyan jami'an tsaron Farin Kaya Tijani Gazali ya ce hukumar za ta nazarci hukuncin a lokacin.
Akwai magana a gaban kotu a Federal High Court Kaduna akan Nigerian Army. Mu anan abin the only thing abu guda ɗaya da yasa aka kawo maganan nan shine batun rike shi. Amma batun rusar da gidansa, batun ji masa ciwo, duk ba abu ne wanda DSS suka yi ba.
Akwai lokacin da masu muzahara suka balla babban kyauran shiga majalisar dokokin Najeriya, yanzu za a jira a ga yadda takaddama za ta kare, yayin da a kwanakin baya likitoci daga Iran suka ziyarci Zazzagin a inda yake zaune da matarsa Zinatu. Sale Shehu Ashaka, muryar Amurka, Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Sale Shehu Ashaka. Yayin da kananan hukumomi a Najeriya suka fara karbar kasansu na kudade kai tsaye daga asusun tarayya a watan da ya gabata na Yuni, gwamnonin jihohin sun janye tallafin da suke yi wa kananan hukumomin, lamarin da ya sanya wasu daga cikin kananan hukumomin suka fara fuskantar kalubalen kudi. Amma gwamnan jihar Jigawa Badar Abubakar ya ce tilas ne a fara tunanin matakan tallafawa kananan hukumomin har su tsaya da kafafunsu kwatankwacin yadda gwamnatin tarayya ta agaza wasu jihohin da suka tsinci kai a mawuyacin hali a shekaran baya, kamar yadda za ku ji a hirar da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka ya yi, Mahmud Kori ya yi da shi.
Membi umarni da aka yi kuma a Jigawa, kudi yana zuwa muka tura kowace lokacin gwamnan nata. Kuma da yaddar Ubangiji ba ma ganin za a sami wata gagarumar matsala, sai dai ma'aikatan local government da na ilimin primary sun koka akan yadda sun saba samun albashi 25 ga wata, kuma yanzu ba su samu ba. To wannan shi kuma ya faru saboda kudin da yake shigowa daga Abuja bai shigo ba sai ran Laraba da ta wuce, kuma rana Alhamis aka aika kafin su yi abubuwan da za su yi biya albashin ya dau wannan lokaci. A da kafin wannan umarni, mu a jiha mu muke ranta kudin, idan muka ranta aka biya albashin kowa, idan kudin local government ya zo kuma sai su biya mu, kuma sai a ci gaba. To a wannan gaba ba za mu iya ranta musu ba, tunda in kudin su ya zo tura musu za mu gaba daya, kuma ba a ba mu dama na mu cire rancen da muka yi musu ba. Amma na ji koke-koke da yawa, kuma zan dauki wannan magana an kai gaba domin mu ga yiwuwar yanda za a ba mu dama mu ci gaba da ranta musu wannan kudi su ma su biya ran 25 ga wata, in ya so in an ba su kudin su su mai da mana namu.
Akan daga madaran canan da kake magana, akwai kananan hukumomi 27 a jihar Jigawa, guda nawa ne yanzu kuka kai musu ciko, kuma nawa ne suke ba su da matsala?
To a wannan watan da wayanda muka yi wa ciko kamar local government da yace ta Hadeja ita kaka wa ciko kamar na miliyan 40, sauran local government din da mun dan ciccika musu kudi kadan kadan ba dan suna da rashi ba, domin su kai akalla bayan sun biya komai su samu miliyan 5 da za su rike su tafi da local government din. Su kuma wayannan local government sun za su kai kusan guda 10, wanda a da a wancan tsarin kowace local government muna tabbatarwa ta sami bata sami kudi kasa da miliyan 15 ba, miliyan 5 na aikace-aikace, miliyan 10 kuma na awa mutane dan aikace-aikace, wanda daga state government muke dan kokari mu taimaka a yi.
A shekarun baya wasu daga cikin gwamnoni ko jihohi sun fuskanci matsala irin wannan, kuma shugaba Buhari ya ba su abin da kuka kira bail out. A wannan yanayi da kananan hukumomi suka samu kansu, akwai yunkuri da za ku yi ku a jihar Jigawa ko kuma a matakin ku na governance forum da za ku ba da irin wannan bail out na tallafi ga kananan hukumomi?
To kamar yadda ka sani, yanzu ita Hadeja an mata ciko, duk da dai ba daga jiha aka yi a yanzu ba, suna da dan kudi a stabilization dinsu, amma wannan ma zai zo ya kare, kuma jihar dole ta taimaka. Ai ba za mu bari a shiga matsalar da za ta taba ma'aikata ba ko kuma ta taba aikace aikacen da ake a local government din da yarda Ubangiji. Hujjar da ake zargi a da shine cewa kamar gwamnonin su suke dauke kudaden local government din suna aikace aikacen da suka ga dama da su, wanda ko mu a Jigawa yanzu dai kowa ya ga gaskiya ta nuna cewa babu mai taba kudin local government tunda har an zo ana kukan ya za a taimaka.
Gwamnan jihar Jigawa kenan Badar Abubakar a tattauna wasu da Mahmud Ibrahim Kwari. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agwamnan muke cewa karfe 1:15 na dare. Yanzu dai gashir mana gaba.
Saka mai wuya.
Kuna tsoro yanzu in aka dauki police state su samu police. In commissioner of police in that state bai kyauta ma shi gwamna ba.
Na tabbatar maka ni na ga gurin da aka kashe dan sanda a operation motar da za a dauke shi a kai shi garin su sai yan unsu ne suka tara kudi suka daura su suka kai shi.
Jama'a muna fata kuna nan kallo kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Me ya fitar da dawa ko kuma damuwar mutane game da barin jihohi a Najeriya su samu yan sandan kansu ne?
Tsohon Sufeto General na yan sandan Najeriya Alhaji Suleiman Abba, wanda baya ganin baikin yan sandan tarayyar, ya ce akwai dai bukatar a ƙara inganta musu aiki.
Ba su horo su fahimci me aikin nasu su kuma yi shi yadda ya kamata. A ba su kayan aiki. Yau duniya an ci gaba, yan sanda a wasu ƙasashe ba ma sa fita kan titi daga kofishinsu suke ganin komai da yake faruwa. Da kai ne fi yanzu nan za a kira na kusa ya kame ka. Hatta kai fa yanzu akwai kamera akan titi wanda idan ana neman ka da ta ga fuskar ka zai ta bada alamu a cikin office cewa ina gano wani wanda ya taba kisan kai a street mai suna kaza wanda daga nan zuwa can zai dau lokaci kaza. Sai a kira patrol nan da nan sai a hade sai a kame shi.
To amma mu nan abin ya gagara.
Ai akwai wannan kokarin na a saka wayannan abubuwa a Port Harcourt da Lagos da Abuja da Kano. Yau suna aiki. Har nay IG na gama. Ba a gama aiki ba balle mu fara amfani da su. Kuma bana jin har yanzu suna nan suna aiki. Maimakon ma wanda ma aka dan saka din ma karshen ta duk an bi an sassace su.
Amma Hafsa mai retire a dunar sojin saman Najeriya Musa Isa Salman na mai cewa
Doni bana kumban tekiron yan sandan jihar. Abin da yasa shine cewa yanayin tsaro na yan sanda duk da cewa an fi son ya zama inda suka samu ri su suke tsaron nan saboda shi al'amarin yan sanda a kusanci. Amma in ka duba yawanci inda ake local police ko kuma yan sandan jiha sai ga cewa ba kamar yadda namu yanayi yake ba nan.
To ga shekara Hassan da wannan ra'ayi da ka dauko mana na mutane game da wannan batu. Wato sace-sacen mutane da ake tayi domin neman kudaden fansa hadda da tashi-tashi hankulin da ke addabar mutane a jihohi irin su Zamfara da Sokoto da Katsina da Taraba da Benue da sauransu su ne suke ta ƙara janyo maganganun da ake yi akan bukatar wasu gwamnoni da suka bayyana na cewa suna son a kyale su su ma su zo su kafa nasu yan sanda daban da na gwamnatin tarayya. Kamar yadda muka ji mutane suna da sabanin ra'ayi akan wannan batu. To kuma akan wannan batun ne yau muke kawo muku ci gaban muhawarar da shi Hassan mai na kai nan ya shirya mana a cikin Abuja tsakanin mutane biyu da ke da musaniya sosai akan harkokin tsaro a cikin Najeriya. Wato Alhaji Abubakar Tsab tsohon kwamishinan yan sanda a jihohi da dama na Najeriya da suka hada da Abia da Sokoto da Oyo da Lagos da kuma tsohon Hafsa mayakan jiragen saman Najeriya Air Commodore Ahmed Tijani Baba Gamawa. Yau za mu tashi ne daga bayanin da shi Hassan din ya tatso daga wajen tsohon ministan yan sandan Najeriya Adamu Maina Waziri akan yawan kudade da ake batarwa kan yan sanda a lokacin da shi yake minista da kuma bambancin Najeriya da wasu kasashen duniya da su suke da rundunar yan sandan jihohi ko kuma na yankuna.
Na tattauna da tsohon ministan yan sandan Najeriya Alhaji Adamu Maina Waziri. Ya gaya min cewa lokacin da yake ministan yan sanda akwai yan sanda sama da 300. A wancan lokacin kuma da tsakanin albashi da kudin gudanarwa yana da kullum wato overhead cost da sauransu budget dinku a shekara
naira na guga naira har naira biliyan 290. Bari mu ji abin da shi Alhaji Adamu Waziri ke shaida mana.
A lokacin da na kama aiki an gaya min yan sanda na Najeriya jimillan su 377 ne, amma ni kafin bari nawa kididdiga ya nuna min cewa yan sandan suna tsakanin 300 da 330. A lokacin ana kiyasta yawan al'ummar Najeriya
kusan miliyan 160. Muna da jihohi 36 da Abuja. Muna da ƙananan hukumomi 774. Rumfan zaɓe ma kadai muna da 220. Ƙauyuka, garuruwa, manyan garuruwa da ƙanana da ƙauyuka a Najeriya sun fi miliyan 1. Ba yadda za a yi a ce mutum 300 in ma da 77 din ne sun ba da tsaro ga al'umma miliyan 160 da kuma wa'annan lissafi da na baka na fadin kasan da yawan kasa. Za an gara maka misali, Egypt tana da mutane jimilla miliyan 80, amma wanda suke aikin tsaro na cikin gida, aikin yan sanda wanda ake kira policing, mutum ne miliyan 4. Amma duk da wannan bai hana aikin ta'addanci a kasar ba, saboda ka yan sandan Najeriya sun yi kadan. A lokacin da na bar minista a shekara, abun da ake kashewa a kula da aiki yan sanda daga albashinsu zuwa wasu abubuwansu biliyan 290 kowane shekara, biliyan 290. Idan ka ce yan sanda 300 sun yi kadan a Najeriya, ka ce za ka mai da su miliyan 1, to kana maganan kusan 1 trillion naira a shekara. Wannan nauyin ba za a bar gwamnatin tarayya ba, ba za ta iya yi ba.
Tsohon ministan yan sandan Najeriya kenan, Alhaji Adamu Maina Waziri. Ranka dade kaji abin da shi minista ke cewa, a ina za a samu waɗannan kudade?
Ya idan waɗannan su samu kudi su sata, kudin da suke sata su sashi kai su gurnoni su gurnan su yan siyasa. Kudin da suke sata ba kudin da kawo a ba yan sanda. A biya yan sanda a ba su alawan su sadu ke yan sanda da yawa kuma a duba lafiyar su. In an haka za su yi aiki. Kakan akwai wani yan sandan Najeriya wanda aka su kasan waje su aiki. In sun ji aiki su kure. Domin ana ba su kayan aiki sosai, ana ba su welfare sosai, ana ba su uniform, ana ba su motoci, ana ba su kayan aiki. Amma nan waɗannan duka babu, ba ba su. Waɗansu ma ba gidajen za su kwana, waɗansu a cikin motoci suke kwana.
A yau kwanda idan muka da duba yan sanda gaba da su a Najeriya misali, masu shani kashi a tsaro da dama suna ganin cewa kamar yan sandan Najeriya sun gaza. A matsayinka na kwararre a shani tsaro, a iya cewa yan sandan Najeriya sun gaza?
To alhamdulillah, gaskiya in muka yi haka ba mu yi wa yan sandan Najeriya adalci ba. Yan sandan Najeriya ba su gaza ba, gwamnati ita ce ta gaza. Dalili kuwa, yan sandan nan in ka duba a yau, dan sandan Najeriya abin tausayi ne. Menene kuwa abin tausayi? Dan sanda yau bashi da asibiti nashi, bashi da bariki nashi na gaskiya, bashi da makaranta nasa, bashi da gurin kwanciya mai kyau, bashi da wani albashi mai kyau, bashi da abubuwan da na alatu ko kuma kayan aikin kansa da zai je aiki. In ka duba dan sandan Najeriya a yau, ba abin da bai sani ba. Ba abubuwa na security da sauransu, in dai kana son gaskiya ka nemi dan sanda aka bashi kayan aiki. Ina tabbatar maka duk waɗannan abubuwan da ake yi, ina ga maka za a samu maslaha kwarai da gaske. Dalili kuwa saboda waɗannan mutane an watsar da su, ba kula da su ba, ba damu da su ba, ba damu da familin su ba. Ina tabbatar maka yau aka ce maka dan sanda ya tafi operation aka kashe shi. Ina tabbatar maka ba mai bin kadin sa ba abin da ya da ba wanda ya damu da shi. Ina tabbatar maka ni na ga gurin da aka kashe dan sanda a operation, motar da za a dauke shi a kai shi garin su, sai yan uwansu ne suka tara kuɗi suka daura suka kai shi garin su kafin a bisne shi. So irin waɗannan abubuwa akwai adalci, akwai gaskiya a ciki, saboda haka dole a yi musu gaskiya, a yi musu adalci, a rike musu amana, a ba su kayan aiki. Ina tabbatar maka haka waɗannan kashe-kashe da sauransu da muke da su za su ragu a Najeriya.
Amma Alhaji Abubakar Tsaf, misali kai babban dan sanda ne, kai yanzu ka amince cewar yan sanda sun gaza?
Wato abin da sa abubuwan da suke faru duka da su, amma kuma har da uniform da suke sa suna sai da kansu ne.
Kwarai.
Har da uniform da takalma da langiya da komai, kuma ka je kasuwa da sai da uniform din.
To amma ina zuwa Alhaji Abubakar Zagi, idan muka duba shi a nan tsaro a Najeriya gaba ɗaya su duk abin da ya faru in na tsaro ne, maimakon muga cewar an ture yan sandan kwantar da tuzuma wanda zaman wannan shine aikin su, amma ko ina su sai a tura sojoji a matsayin ka na dan sanda, dan kade wannan ba damun ka?
To abin da sa wato mutane sun fi jin tsoron sojoji da su alƙin digogi, su alƙin digogi
alan guro kuma ba da bindigogi.
Akwai amma su kafin sojoji an ba train da aka ba su saba su kashe, dan sandar kuma ka kashe mutu a banza za ka kai ka koji abin da sa ba ku da yan sanda ba ba su da yawa kaman da shi ekwado fada ba ku da yan sanda ba 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 su kan aiki ba 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 su uniform ba don haka shi ba su ba su ka
kasa amma wasu suna cewa kamar ko sun gaza ne shi yasa soji suke kwace musu aikin su
a'a na da maka da zuwa ce lambar yan sanda bai isa ba bai isa Samsung da sai an duki an yake mutar da aikin dan sanda da yawa aka kirin nasu aka ba su duk abubuwan da za a ba su su samu fi aikin sosai za su yi aikin sosai inda ya kamata amma yanzu kamar da ya faɗa dan sanda je operation in aka kashe shi bayan kwana biyu an manta da shi wani lokaci ma da an ji an binne shi an dawo sai wani na ya so dauka shiga gidansa sai ya ga ma iyali su fita kuma ba wani sai magana kai abin is very very bad lokacin da mu muke dan sanda shekaru da suka wuce muna aiki tare da special branch su kamar su ne SSS yanzu dama su a kan dinu su na su sai samu labaru samu information samu intelligence su ga ma an sanda su shige su aiki abin nan amma yanzu babu cooperation tsakanin su da yan sanda ko yana kamar mata
da
tsakanin security agency da kamar mata biyu da suka a wurin miji daya ko da kokari da satisfy miji fi son ta da wani to abin da sa kenan in aka samu a limitin aikin mutane samu information su ba police su operate a kan information din su kawo mutane su case court ma an case court I'm making sure an yi shari'an an gama an convict ne ko kuma an dispel na shi
haka to ya kuma da na zo gare ka idan muka duba wannan matsala na jami'an tsaro gaba daya a Najeriya idan muka dauki mutanen ku sojoji kamar wani lokacin masu shahi kan shanin tsaro suna cewa ba ku kyautawa yan sanda wannan yasa suke ganin cewa kamar gwamnatin tarayya ta mai da hankalin ta akan sojoji fiye da yan sanda ka amince
to sai ya amsa wannan tambaya a mako gobe in Allah ya kama shirinmu na gaba wanda ko bayan wannan din zamu ji shin akwai wata jayayya ne ko kuma reniya tsakanin yan sanda da soja idan ana magana tsaro domin akwai wasu da suke ganin kamar wani lokaci sojoji suna kokarin su kwace yan sanda ayyukan su yanzu a madadin su bakin namu Alhaji Abubakar Tsab da kuma Alhaji Ahmed Tijani Baba Gamawa hade da shi wakilin namu da shirin muhawara da Hassan Maina Kaina ni Aliyu Mustafa Sakoto nake muku ban kwana daga birnin Washington DC a huta lafiya
to madalla yanzu kuma ga daula ta dawo da labarai amma wannan karin a takeice
Kasar filo a takaice hukumar sa ido kan harkokin nukiliya ta Majalisar Dinkin Duniya ta tabbatar cewa Iran ta zarce adadin da aka kayyade mata na inganta sinadarin uranium a ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliya da aka cimma da ita a shekarar 2015 A jiya Litinin ne shugaban Amurka Donald Trump ya ce ba zai ƙara mu'amala da jakadan Birtaniya a Amurka ba bayan da jakadan ya kwatanta Trump inda dakiki matsoraci kuma mara kwarewa sannan gwamnatin sa rikitacciya ce da babu kamar ta jiya Litinin an zargi Jeffrey Epstein wani hamshakin attajirin Amurka mai alaka da manyan yan siyasa da sauran sanannun mutane da laifin kafa wata harka ta safaran mata karuwai baya ga lalata yan mata kanana A cikin tuhumar da ake yi wa Jeffrey, wani lauyan gwamnatin tarayya a New York, Jeffrey Berman ya zargi Epstein da biyan ɗan mata ɗaruruwan dala.
To madalla a gaishe ki, kafin mu sallama muna mika sakon ta'aziyya ga iyalan Babal Waiz da gidan Alhaji Alhassan Plateau da mutanen Kumasi baki daya game da rasuwar Alhaji Ahmad Alhassan Plateau wanda za a yi jana'izar sa a yau da karfe 2 na rana a unguwar Abuwabo Middle B Park. Allah ya ji kansa da rahama ya kuma kyautata namu karshen. Masu sauraro nan muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shirin. za kuma iya zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Daula Salim da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Sidi wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Charleston. Ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa sai mu sake haduwa an jima kadan da hantsi. Assalamu alaikum.